أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد الداعي إلى جناته ورضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى على آثارهم إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na Asabar daren Lahadi 7 ga watan Jumada al-Ula, wata na 5 a kalanda ta Musulunci, hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 46, wanda ya yi daidai ya dace da 9 da watan 11 watan Nuwamba miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na Undatul Ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan ranar ta Asabar, daga sallar magariba zuwa sallar isha a wannan masallacin na Darul Habib da yake wannan unguwa ta Sinitau a tasitaccen birni na Tawa, jamhuriyar Nijar, wanda wannan shi ne darasi na 59 a jerin darussan da za mu muke gabatarwa cikin wannan littafi. Kuma yau za mu tashi littafi na 15 shi ne Kitabul Qada, bayan mun yi Kitabul Iman wan Nuzul, yau za mu yi Kitabul Qada'i da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce al-qada, ana nufin hukunci, zartar da al'amari shi ne al-qada'u. Amma a yare na shari'a ya kace al-qada shi ne bayyana da hukunci na shari'a da ya lazamta, da kuma raba tsakanin husuma da take aukuwa tsakanin al'umma guda biyu. Al-Qur'ani mai girma ya zo da bayani akan yin hukunci. Allah da kansa yake cewa fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Idan za ka yi hukunci, to ka yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya, kada bi son zuciya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, ka yi hukunci tsakanin su da abinda Allah subhanahu wa ta'ala watan ya saukar na daga Al-Qur'ani mai girma. In wani abu ya faru, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila ar-rasul in kuntum tu'minuna billah. Idan kuka yi jayayya cikin sha'ani na rayuwa akan wani al'amari, to Allah ya ce ku mayar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya zo a hadisin Abdullah dan Amr dan As, hadisin al-Imam al-Bukhari da hadisin Imam, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, idan al-qali yayi ijtihadi, yayi kokarin sa, yayi hukunci tsakanin mutane biyu, sai ya dace da abun da yake shari'a, to za a ba shi lada biyu. Ashe al-qali ana ba su lada in har sun yi abun da ya kamata. Lada nawa? Lada biyu za a ba sa idan yayi ya dace da shari'a. Wa in ijtahada fa akhta'a, in kuma yayi kokarin sa aka kawo masa shari'a, yayi iya kokari kuma sai ya kuskure a wajen zartar da hukunci, ba yayi son rai ba, a kuskure ne yayi, falahu ajrun, to za a bashi lada guda daya. daka musulunci ya karantar da cewa ana buƙatar alƙalai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yayi alƙalanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura alƙalai gashi ya tura Mu'az dan Jabal Allah ya ƙara masa yarda annabi ya tura sa zuwa kasar Yemen haka annabi ya aika Ali dan Abi Talib kasar Yemen dan ya zamanto alƙali Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa nan ku gano alƙalanci ba karamin al'amari bane yace la an ajlisa qadiyan bayna ithnayn ahabbu ilayya min ibadati 70 sana yace na zauna nayi hukunci tsakanin mutum guda biyu nayi zartar da hukunci nayi alƙalanci tsakanin mutane guda biyu yace wannan abun da zai yi na alƙalancin ahabbu ilayya shine mafi soyuwa gare ni min ibadati 70 sana fiye da nayi ibada shekara 70 shi alƙalanci ba wasa bane sannan kuma akwai hadari mai girma a tsakanin alƙalanci akwai hadari mai girma a cikin sha'anin alƙalanci da kuma zunubi mai girman gaske da wanda bai yi shi bai da Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar shi yasa salafus salih Allah ya kara musu rahma da yarda suke tsoron zama alƙalai kasantuwar al'amarin akwai hadari wa rayuwa ta dan annabi adam kuma akwai hikima mai dindin yawa a cikin sha'anin alƙalantaka wanda ba za su iyakance su cewa ne ba yadda za a yi al'umma ta rayu babu alƙali haka al-imam ahmad yake cewa la budda bin nas min hakimin bai yiwa mutane su zauna babu alƙali yace a tazhabu huququn nas in ba ka ba to haƙoƙin mutane su tafiya za a ta zalunci ana cin haƙƙin mutane da zanin nasu wai wata magana da ta birge ni sosai ƙware da gaske da shugaban wannan kasar yayi Abdurrahman Chani sallallahu khutah Allah ya kama hannayensa zuwa ga abin da yake daidai kuma ya taimake sa da mashawarta na gari kuma Allah ya bashi ikon kyautatawa wanda yake jagorantar yake cewa game da sha'anin alƙalai ce ba shakka alƙali mutum ne a cikin al'umma wanda yake da rigar kowa ba kowa ke da ita ba kuma ana buƙatar su zamanto nagartattu kuma adalai yace ba kali alƙali ya yarda dan siyasa ya dinga juyar da shi masu mulki su dinga juyar da shi saboda in kai abin da kai a nan duniya za a wayi gari wata rana da wannan rigar ta alƙalantakar baka da ita cewa da gaban Allah kuma Allah subhanahu wataala zai saka ka wa bayi bisa abin da kai wannan magana ta hankali ce kuma ta ilimi ce cewa shugabanni suna faɗin wannan abin to an dauko hanyar gyarawa to Allah ya gyara mana baki daya malati alhadisu 67 ba'da 300 hadisi na 368 ana aisha radiyallahu anha an samu daga aisha matar ba'iki Allah ya kara mata yarda qalat take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah yana cewa man ahdatha fi amrina hadha duk wanda ya kirkiro wani abu cikin wannan al'amarin namu na addini ma laysa minhu wanda baya daga cikin addinin to fa huwa raddun amma yin masa da kayansa wannan lafazin al-imam al-bukhari da al-imam muslim ya fitar da shi wa fi lafazin aw wani lafazi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun duk wanda yayi wani aiki wanda babu umarnin mu a cikin wannan aikin to ba shakka an mayar masa da kayansa ma suka ce wannan hadisi mai girma ne duk da hadisan manzo Allah gaba ne masu girma ne amma kuma tushe na da girman shari'a aslun azimun fi shari'a wani reshe ne mai girma a cikin shari'ar musulunci kuma ka'ida ce daga cikin ka'idodin addinin musulunci masu girma ta yadda manzon Allah ya bada cewa duk wani al'amari na shari'a daga Allah subhanahu da shari'ar Allah subhanahu wataala to wanda ya aiwatar da wani abu wanda ba umarnin Allah bane ko ba umarnin manzon Allah bane to wannan abu an mayar masa da kayansa ba a da bukata Allah subhanahu wataala baya bukata malai suka ce wannan hadisi yana cikin min jawami al-kalim na cikin hadisai ɗan guntaye wajen abin nan lafuzza amma ma'anar tana da fadin gaske duk wanda yayi wani abu wanda ba sa cikin wannan shari'ar to an mayar masa da kayan sa Allah subhanahu wataala baya bukata to wani aiki ne Allah yake karba ashe Allah aikin da Allah yake karba shine aikin da mutum yayi bisa karantarwar Allah subhanahu wataala da kuma jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba wannan ba to wallahi ba Allah baya bukatar wannan abu daga cikin abin da zamu doka a matsayin fa'ida na wannan hadisi al-Imam an-Nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala yace ba shakka wannan hadisi ka'ida ce mai girma cikin ka'idodin musulunci sannan kuma na cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi yana nuna cewa duk wani abu na bid'a da abin da aka kirkiro to wannan abu Allah baya karba ya mayar da shi duk wanda zai yi bid'ar sai kirkiro wani abu ya sanya cikin addini wanda baya cikin tsarin addini to Allah bai da bukatar sa ya mayar masa da kayansa to yanzu wani zai ce in kace bid'a sai ya ce maka ai wannan wa'azin ma da biko a haska wannan kamarar ma bid'a ce yana cewa ba kauye ne bai san abin da yake yi ba wannan zamani ne zo da su ba ibada bace ba wani ba aikin ibada bane kuma an ce ai ba an ce yin karatu da biko addini bane a shi mai koro wannan wata ala ce da take isar da sauti zuwa ga masu saurare wannan kuma majikin wannan hasken yana haskaka ne dan a doka al'umma ta yi kallon karatun amma ba an ce ibada ake yi ba sai a ce annabi bai kira sallah da mikuro ba yo ai an hutar da al'umma ne ba ibada bace aka ce an yi da shi abinda ake cewa shi da ka kirkiro wani abu ka sanya cikin musulunci ya zama to ibadar da kake neman lada a wajen ta wajen Allah to kai bid'a Allah ya kare sannan kuma wannan hadisi jama'a yana ƙara karantar da mu cewa akwai buƙatar mutane su kiyaye ita al-ibada ta ka tsantsar ake yi akan ta duk abin da aka ce wannan abu ibada ne al-aslu fil ibadati al-hadar ana ta ka tsantsar kan sha'anin ibada ba a shar'antawa ka kawo kuma ba ka karawa kuma ba ka ragewa yadda aka ce kai to shi za ka yi ina ba ta mu fahimta ba buƙatar ka ƙara ba buƙatar ka rage bukatar su ake kai wa dade da fattaqullaha mastata'tu ina fatar mu fahimta sannan kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi ta'ala ya yi maganganu ƙwari akan wannan hadisi wanda suna nuna al'amarin cewa haɗari na ƙirƙirar wani abu a sa cikin addini ka ƙirƙiri wani abu ka sanya cikin addini to kamar kana gyara ne wa ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kamar yadda daga cikin magana take cewa man za'ama anna fil islam bid'atan hasana faqad za'ama anna muhammadan qad khana ar-risala duk wanda yake ce mai yake tunanin wai a musulunci akwai wata bid'a mai kyau akwai wani abu bid'a ce amma mai kyau kuma annabi bai mutane bayanin sa ba to yana fasara cewa kamar annabin Allah ya ci amanar hasha lillahi ya ci amanar annabtakar da Allah ya aiko shi da ita ne daga iya namu kawai mu bi kada mu kirkiro su abu a cikin addini Allah ya ba mu ikon biya yadda ya kamata malaci alhadith thaminu wastisuna ba'da sadasmi'atin hadith na 168 عن عائشة رضي الله عنها دقا عائشة ما ترمى ايكي الله يكارى متيرا قالت تكي جيوة دخلت هند بن عطبة هند ير عطبة تاشقة اي امرات ابي سفيان ما ترى ابو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم تاشر ضم ايكي صلى الله عليه وسلم فقالت سرت يا رسول الله يا ما ايكي الله ان ابا سفيان رجل شهيه تتي يا ما ايكي mijina Abu Sufyan mutum ne mai rewa inda ya ce shahihun marewaci shi bai nashi ba su babbar ruwa amma yana son na mutane shahihun kenan Allah ya rama da rewa na daga cikin abin da ya halakar da mutanen baya rewa sai ce inna Abu Sufyan رجل شهيد متينا أبو سفيان متني مريوة لا يؤتيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا bai bani wadataccen abincin da zai wadatar da ni kuma abincin ya wadatar da ayyana kuna fahimta wajen bada abinci baya bayar da abincin da nike wadatuwa in ya bani bana koshi kuma diyan mu ma ba sa koshi abinci yake ba mu wanda bai taka karaya karya ba wanda bai kai abin bai da yawa kuma akwai ba babu ba illa ma akhastu min malihi bighairi in tace sai in na idi abincin ba tare da dukiyar sa na sarrafa kuma an ci sai na kara abin da yake auno mu ne yake bamu to abin ne wanda bai wadata da kuma akwai abincin cikin gida in ya fita ni kuma sai in je in karo mu dafa mu ci to yanzu tazo tana fatawa tana tambaya wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa hal alayya fi zalika bintuna tace ya annabin Allah shi yin haka laihi ne nayi laihi dan nayi haka miji na ne ga abinci a gida amma in ya tashi auna mu da yake abin da bai wadace mu ni ba na goshi iya na ba sa goshi in ya fita kasuwa sai na je na bude na karo annabin Allah akwai laihi yin haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah yace khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki ki doka daga dukiyarsa abinda zai wadatar da ke amma gurgudan iko banda etar iyaka banda banda bil ma'ruf gurgudan iko abinda zai wadege wadai da wanda zai ishe ku kike da ayyanki amma kake banda kuma ji hadisin jama'a hadisi yana karanta da mu ababe kamar haka na fara cewa wajibi ne uba ya ciyar da matarsa da ƴaƴansa halin nake so in ja hankali ɗan uwa maza wallahi muji tsoron Allah mutuna cewa waɗannan yaran amana ce a hannunmu kuma sai Allah ya tambaye mu kuma wallahi duk abin da muke Allah yana gani akwai maza da dama da sun rabu da mata mutun ya bar mace yara ta wahala kaji da Allah wannan cin amana ne ka ci amanar addinin Allah ka ci amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ci amanar musulmin duniya baki kuma ka ci amanar yaran kuma ita kanta ka ci amanar ta kuma kai karatan ka ci amanar kanka dan da haka babanka ya barka da mamaka tana wala da kai da baka kai da kai ba na rayuwar ina ba da mu fahimta haka duk wanda Allah ya baiwa yaro to wajibi ne kai neman kai kokari iyayinka halal ka nemo ka kawo masa haka ita ma matarka wajibi ne ka ciyar da ita wajibi ne wajibi Allah ce yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq imma ataahu Allah taka ciyar da iyalin ka wajibi ne ciyar da su wajibi ne abu nabi wannan ciyarwa ba a sa ka ba dole sai ka kire yadda wani ne kai gurgudan halinka kakka je ka tauye kanka a'a kai gurgudan halinka abin nan ku hadisi yana karantar da mu cewa babu laifi mutum ya ji mata ya saurara daga matar da ajnabi ya saci in akwai bukatar hakan wallahi musta'an amma kuma kakka kebance daga kai sai ita duk matar da ba taka ba in ta zo fatawa to kakka kebance daga kai sai ita a samu wani tsakanin ku kuskuren da malamai suke yi da malaman islamiyya da malami masu wa'adi daga cikin kurakura su kebancewa da mata da sunan fatawa wannan haramun ne in dai ba muharram muka bace to bai halitta ko wace ce to a samu wani ukun ku a ciki kina ba da mu fahimta sannan kuma ba matsala ka kai mutun ya kai ƙara saboda in za a samu solution ba dan kiyawa da tozarci babu laifi mace ta kai maganar mijinta gun wani dan a do samu solution ba dan kiba ba ko ka kai hirar wani gun wani mutun dan a ji al'amarin sa a gyara ba dan kiba ba in giba dai haramun ne ko da ko bai son wannan abun kaga ai ba mai son mutu ba ba mai son rewa haka wallahi kito ittaqu shuha ku tsorace ku kiyaye rewa Allah ya raba mu da rewa kuma ban taba ganin mutun nan da ba shi duniya tana cikin hadari duniya ta masa zahi kuma marewa ce saboda bai farin ciki da kowa har mun so shin gina su ba sa kona sa ina ga ce wannan mutum marewa ce wallahi har mun so gina su ba ta bai farin ciki wajen ta bala tana al'umma musa ta gidanka ba ka farin ciki yanzu ka ga mutum na kyauta ba in mutum yana dan sona yana ka musa ko ta madara yana shigowa cikin yana sallama za ta tarbe sa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da to tambaya a nan shin yanzu ya halitta matarka in baka bata abin da zashi wadatar da ita in ka fita ta je ta dibo ta kara ko kuma a'a ko wannan magana ta umma ta hindu ce kawai kauli wa birin jayi fatawaci akai bi ba qaza'i bane da qaza'i ne sai a ce ta kade ce da hukunci ne manzo Allah sai a ce kanta ne ka ta kade amma fatawaci akai masa duk mata da miji ta ge bata abin da za ta wadata in akwai hanyar ta kara ko ta fara amma kar ta wuce ko da ici kuma wannan ya karantar da mutum ya tsara al'amarin gidansa daga cikin kuskure mutum ya zama to kai baka san abincin gidanka kwana nawa yake ba in kana sayan shinkawa buhu to akwai bukatar ka san gidanka kullun kilo nawa ake ci in rabi ne ka sani rabin kilo ne ake ci to ka kafin san alal akalla sai ta kwana 60 kenan ko kun fahimta alal akalla sai ta kwana 60 wannan aiki ma har ta manzon Allah haka yake yi saboda me in aka bar al'amari ga mata su bannan take yi wasu ba su da tausayi ba in ba kai ka so sai kanka ba wallahi ba su da tausayi ba su tausayi musamman ma yanka da amalata kuka zo sabo unguwa in akwai ƴan mata manyan shakala cikin unguwa to duk abin da aka tashi gida ka zawa a zawa a nema miji tai bata kuɗi kuma ta za ta saya sai ta zo a ce dai gidan wanci abu sauna kaza kakin ajima ta hada kayan kuma ta ta zuba a dashi ka san mace daga da kuɗi ko a hawla wala quwwata illa billah Allah ya rufa muna asiri malai ce al hadisu tasi wa 60 ba'da 300 ce حديث نبي أكدا ستين ترى أن أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة ما ترمى إيكي الله يكارى ما تيردى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبس وترانا ما إيكي صلى الله عليه وسلم سمع جبلة ياتي أي صور متاني صور متحيانية شين جبلة حيانية ياتي حياني متاني جبلة خصم بالباب hayaniyar mutane a bakin kofar gidansa bi babu hujratihi a bakin kofar gidansa yace wata ranar ma'aiki ya ji sowar mutane a bakin kofar gidansa kamar ana husuma ana rikici fa kharaja ilayhim sai ma'aiki ya fito zuwa gare su fa kala sai yake cewa ala ku saurara innama ana basharun mithlukum ni fa mutum ne kamar ku ina masu wannan zala ba mutum bane yace ni fa mutum ne kamar ku sai ya bada da khususiyat akwai abin da Allah ya kebance manzon Allah da shi wanda ni da kai ba ma da shi daga ciki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana gani gabansa da bayansa annabin Allah yana gani ta gaba kuma yana gani ta baya sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabin Allah Allah yana masa wahayi ya ga malaika kiri da muzu annabin Allah kuma an bashi damar ya auri sama da mata guda hudu ku baita sama da mata guda ni da kai haramun ne mu ketare hudu kuma haramun ne mu ta auri saki ku baita auri saki haramun ne a musulunci kuma ketare hudun ma haramun ne kuma daman da za a bi ka'ida da kowa ya zo a lafiya wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim inna zamu kiyaye wa'anda da kowa ya zo da lafiya ai wani auren ba dan Allah bane ake yin shi auren shawa ne kawai to akwai khususiyat manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yana ganin wasu abu na aljanni yana gani ya tabarki aljanni kai yanzu kaga aljanni gudu za kai ba ga bane da kai da khususiyat tace to innama ana basharun mithlukum ni mutun ne kamar ku wa innama ya'tini al-khasm yace wani lokaci za a zo min da rikit da gardama fala'alla ba'dukum an yakuna ablagha min ba'd yace tana yuwa dai daga cikin ku ya zamanto ya fi ƙorewa wajen zance akan dan uwansa fa ahsib annahu sajid yadda yake tsara zance sai tsammanin mutum ne mai gaskiya ka san akwai wanda fa ko ƙarya ce ya san za shi shiga ta gaskiya to yace ana samu wanda yake mutum da dadin baki ka san haka daga cewa inna fil kalami la sihra cikin magana akwai sihiri akwai wanda in yi maka magana sai ka ce wallahi haka ne kuma ƙarya ba ga shi mutum ne suka zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallam da rikici sai gudan yin magana sai an duku gudan yin magana sai ba ci kai naka ne sai daga baya al'amarin ya bayyana cewa ba nasa bane sai ce inna fil kalami la sihra iya magana shi kai ne ka ta yanzu shi sa ai hatta shuwa ga gudun na duniya ka gano yin magana ba karamin al'amari bane ba a yarda ba shugaba yayi magana gaban al'umma sai ya tsara masa akwai taktabul teknik ta musamman da konsayi suna nan zaune wanda duk in shugaba zai magana gaban al'umma to abinda zai faɗa rubuta masa ake shi tsara masa ake kuma mutum guda ba kun gane ba fa mutum guda ba al'umma ke da kai kuma biyan su ake kuma aikin su ne wannan kawai duk abinda zai faɗa tsarawa za a yi daga ana yin kuskure su ne ba shi ba ne saboda shi halshe lokacin da kake magana take cikin kakin ka furta ta take taka kake iya hukunci a kanta ita magana gabanin ka fitar da ita kake da ikon yin hukunci a kanta amma tana fita sai ta hukunci a kanta kisa ba a son mutum da sakin baki ta zamanto cewa me yau magana dai ba a son ba sai ba shi da mutane kirki ba a son mutum da yawan surutu sai ya tawa fa ahsab annahu salih sai ni tsammanin ko mai gaskiya ne fa aqdiya lahu sai in duki hukuncin in bashi gaskiya sai ce faman qadaitu lahu bi haqqi muslimin duk wanda ya kuskura ya zo gaba na dadin bakin sa ya sanya na dauki haƙƙin musulmi na basa fa inna ma hiya qit'atu min an-nar wannan haƙƙin da na doka na basa wani bangare ne wani abin nan bangare ne na wuta na mika masa qit'a wani bangare ne wani parcel ne na wuta na mika masa falyahmilaha aw liyadhhara ko ya dauki ta ko ya barta in ya ga daman ya doka in ya ga daman kuma ya bari amma ka sani duk abin da zai hada kai na husuma jayar zakarin mutum guda biyu ka ce wannan naka ne ya ce ba haka bane sai a zo alhali kuma ka ce naka ne kuma ba naka bane sai ka zo gaban alƙali sai a dauki wannan abin a baka wannan abin to annabin Allah ya ce ka doka maka kanka wani yanki na wuta Allah ya kare mu ina fatar mun fahimta kaga ashe irin abin da aka dai shekaru da suka gabata ne takankare takardu da yawa ka kare da takardu uku kare guda sai asira ma wannan asira wannan asira ma wannan akwai ma wani abu da aka yi yayin yi Allah shi yayi mana ya gafarta muna sai ka iske mutum in aka ga kare misali ajin na miri wasu daga cikin ba ta daga fa da wasu suke da alaka da su kuma ba nan fa garin duk ni jirkin ne haka ne sai a zo a dubi wani karen da ya jima ba ke kuma ya kai cikin gari sai a yi bincike karen nawa in aka rasa mai shi kawai sai a saki masa sabon takardu daga baya sai mai karen ya zo wanda aka sayar ma can da ya bada kuɗin sa sai a ce ina ba karen sa bane ni wallahi nan garin na gwanda aka yi maka ne sai kare sama da shekara bakwai sai da zo gidin kare ina ba mu kare ba ashe an saida wanda ya saida bai shi kuma wani kuma ya ƙara saida ba wani shi har yau kuma aka saida ba shi kuma saida ba wani da aka ji aka duba sai a ce ina ai an kare sai dai a bashi wani guri wannan kare ba dai zance wannan karen ba to wasu kai wannan abun sun doka makan su wuta annabi ce falyahmilha in ka ga dama ka te wuta shi zaka ci in kuma kaga dama fali ya zarha ya kare barta ya barta an baka zabi
in kana son ka dauka in kana son kai zaman ka gida ne kace gidan baban ku ne yace ba na ku ba gidan kace ba na baban su bane ka sai yanzu akwai abin da ake yi garin nan shi yasa wallahi kana ana mutuwa ba ku raba gadin ku eh saboda in ka kuskura kace ka bar baya da kura to kai ma za ka samu wannan kamishu sai a ta rikici sai ga mutum oba kaka ya mutu uwa ba raba gadan ba uwayen su daga sun mutu asuntahi sun bar madiyan sai wani zaka yace ai ba na kakan su bane ba ba na kakan ku bane namu na ko bisa ƙarya to duk wanda aka ba wannan abun ya ci wuta duk wanda aka ba ya ci wuta Allah ya kare hadisi na karanta da mu jama'a abubuwa da dama daga ciki cewa manzon Allah bai san gaibi ba da annabi ya san gaibi to da ba zai faɗi wannan maganar ba cewa ni mutum ne kamar ku ana zo min da rikici wani mutum sai ya magana ya ƙware ya ƙware wajen magana sai kuma doki haƙin wani in bashi to in na bashi to san cewa ɗayan biyu ne in ba nashi bane to ya ci wuta wuta ya ci Allah ya kare ku abu na biyu harakar shugabanci da alƙalanci ba kowa bake yi muna tare na tawa harkar alƙalanci da yanke hukunci ba kowa bake yi satin da gabata mun ga siffofin alƙalai ko da ya kamata alƙali ya siffanta su zamu zo kuma nan gaba mu karanta wani hadisi akai sannan kuma wannan hadisi yana abin nan yana karantar da mu yana tsoratarwa akan dokin haƙin dan ka doki haƙin wanda ba naka ba ka ci haƙin da ba naka ba duk wanda ka ci haƙinsa to wallahi alazim wallahi alazim wallahi alazim gaban Allah sai kai amansa wannan kuma ya tunanin wani abu da ya faru a zamanin habbarar shugaban kasa na wannan lokaci na wannan kasar lokacin Muhammad Bazoum an yi wani bincike a ma'aikacin nan gwamnati a bangaren education kadai bangaren karantarwa sai aka ga mutane dubbai wanda wasu sun mutu wasu sun bar harkar karantarwar amma kuma har gwamnati tana biyan albashinsu ko kuma fata ne gini mutum ne ya mutu amma ana cin albashin shi akwai masu ɗaukar albashin shi wani kuma ya bar harkar ya kama wata sana'ar yana ce yana taura hakokin kuma albashin yana shigowa duk wata sai gwamnati ta sa da shi hukumanta misali sai a ce ni ne ke aikin gwamnati sai na bari yanzu ana biya na me ya kamata a yi a tsaye da albashin ko to kuma sai a ci gaba da zubo albashin kuma tsawon shekaru akwai da sun fi shekara goma da mutuwa ma na cin albashi aka fi shekara goma kai ko jika 200 ne aka yi shekara goma duk wata shika 200 kusan miliyan 1 da jika 100 miliyan 2 da jika 400 miliyan 2 da jika 400 shekara daya in kai shekara goma kusan miliyan 50 ne ake zancewa da miliyan kusan miliyan 50 kowa mutum sai shi kare da duniya lahiya wallahi al'adib ba yadda za a yi ka zalunci mutum kuma ka kare da duniya lahiya shi fa duniya ne kakka zalunci kowa amma kakka damu da wanda zalunce ka eh kakka zalunci kowa kai kakka zaka tai da haƙin wani akan ka amma kuma duk wanda ya zalunci ka ba shi da Allah shi Allah sai baka maganin sa malaka al-hadithu 70 ba'da 300 حديثنا الذي فكنا سبعين أنا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه دقى عبد الرحمن بن أبي بكر أنت الله يقارى مصير دا قال إيكي تيوا كتب أبي ما هي فينا يا ربوتا أو كتبت له كوكما نا ربوتا مسا شك راوي شي وني كادس نيا شكا وني ني بدا بابا ني ربوتا لكنسا كوكما تنني سا يربوتا مسا ilabnihi Abdullah bin Abi Bakrata zuwa ga dansa Abdullah dan Abi Bakra wa huwa qadin bi sijistan a lokacin yana hukunci yana alqali a wata kasa da ke cewa sijistan yana alqali a wata kasa take sijistan sai yace da shi alla tahkum bayna ithnayn wa anta ghadban kadka kuskura wasiya da ya rubuta masa ya kai dana kad ka yarda kayi hukunci kai alƙalanci tsakanin mutum guda bi a lokacin da kake cikin halin fushi kadka yarda kai hukunci kana cikin fushi ni da dalil yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace watar naji ma'aikin Allah yana cewa la yahkum ahadun bayna ithnaini wa huwa ghadban kaddayan ku yayyanki hukunci wa wasu mutane na cikin halin fushi wa fi riwaya لا يقضي ان حكم بين اثنين وهو غضبان قد القالي ييئنكي حكمتي تسكان متاني غدابي ina cikin halin yayin a cikin halin fushi kaga daga cikin sifar shugaba alqali ba san yake kuje cikin mi cikin fushi ina fatar mu fahimta in aka ce alqali wallahi alazim wasu alqali suna kwasa maka su kaya shi yasa muna daga tsalle in Allah ya yarda ye muna daga tsalle ka gane duka masu rawunan nan da masu wannan hullar da bakan riganan nan wallahi duk Allah zai cika kashin su saboda kha'inci yayi a cikin harkar shari'a yanzu bayo in aka ce an ka sabon prokiyar garin nan to ka zo kaga abin da ke faruwa kai yanzu kamar prokiyar sai Allah za a kai ma gudunmuwa shi wanda ya kamata a ci shata garge wala na marayi a wasu gudunmuwa kai ka san akwai wani abu Allah shi rufa mana asiri shi yasa Allah dai ya sa mu wani lafiya ka san rukun Allah ya sa ka cika da imani wannan hadisin jama'a yana tantance da mu ababe kamar haka abu na fari haramun ne wa alƙali lokacin da yake cikin hushi yake hukunci haramun ne ba wani malamin da ya sabani akan cewa in alƙali a cikin hukunci to daga shari'ar kawai an bato maka daga rai daga gida kai a mutsan ka na alƙali kana zan wafa da kace jama'a yau babu shari'a mu je sai gobe in Allah ya kai mu na rai ko sai wani sati saboda kakka je ka doki ta bata ka ji a zaka ana bibiyawa ka tuna abin da aka yi maka da bace rai kuma ka je ka yi doki haƙin wanda ba haƙin sa bane ka bika masa kai zalunci anan ina badar mu fa'ita ce sai ana so alƙali zaman to mutum mai sakin huska wa al'umma mai sauraron kowa fakan banda hushi alƙali sai da kadi a raba a rage ba a hushi da al'umma matsayin ka na mai hukunci ina fatar mun fahimta abu na biyu abun bai tsaya da hushi ba kadai duk abin da zai tafiyar da hankalin mutum nan ya tsaya ya hukunci yadda ya kamata to in yi wannan abin ya sami shi ba a san yi hukunci a ce sowa ta yi yawa a guri to ba a hukunci ina fatan mun fahimta ba sowa ba kare shi ba suka ce hatta yu alƙali na jin yuwa yuwa ma ta dame ka to ka ga ba za ka iya hukunci ba za ka tsaka sauri ka hango ka yi tunani ba tun harkar ta abin nan harkar ta tunani to irin yuwa da barci da koshi mu tsalkawa koshi da yawa ba ka yi ka sai kwana ka sala kawai ka ji hamma ta dame ka ko ana wani lokacin sanyi ba ka da lahiya sanyi yana abin ko zafi yana takura maka kai ne ba ka saba shan kilim kuma an yi kufir zahiya ta fara musu da cewa a jama'a shari'a na adaka ta zo wani lokaci saboda kakka je ka yanke hukuncin da bai kamata ka yanke ba wannan yana kaddara mu cewa ashe wajibi ne alƙali a sai cikin condition kuma kan a zamanto a samu masu juya alƙali a shi alƙali bai kamata a ce ga wanda ke juya shi ba kowane mutum yana ƙarƙashin doka ne ba wanda ya ƙarƙashin doka kowane mutum yana ƙarƙashin doka ne hadisi na gaba jama'a shine hadisi na 371 an abi bakr radiyallahu anhu daga ababakar Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah yana cewa ala unabiyukum bi akbar al kaba'ir ba za ku so ba in gai muku mafi girman zunubai shin kuna so in gaya muku zunubin da girma ba da kenan kuna da buƙatar ku ji laifin da ya fi dukkanin laifuka zama babba a duniya sai ce salasan guda uku ne inji manzon Allah ce salasan guda uku ne kulna sai muka ce bala ya rasulullah eh ya ma'aikin Allah muna son mu ci kala sai ce al ishraku billah laifi mafi girma da mutum zai a rayuwa shine hada Allah da wani abin bauta ko ka bauta ma Allah tare da wani ko kuma ka bauta wani ka bar Allah ko kuma ka hada biyu duka shirka ce wa uququl walidai da kuma saba ma mahaifa bijire ma umarnin iyaye bijire ma umarnin iyaye shi yasa wallahi din mai sai ba su ga ce laifi guda biyu Allah yana gaggautarwa mutum azaba tun nan duniya gaba da yaji alkiyama tun kafin aje kiyama Allah yake mutum hukubar laifuka guda biyu tun gaba da yaji Allah subhanahu wataala laifi na farin zalunci cin haƙin bayin Allah laifi na biyu kuma sawa ma iyaye in mutum na yin wannan abun guda biyu ko wallahi alazim ba zai mutu ba sai Allah ya masa hukuba da azaba a dan duniya kafin ya ji kiyama mutukar ba tuba ba yayi ba mun ba ci karatun jama'a shi yasa kake yanzu ka zalunci kowa kuma kai kokari ka kiwanye lafiya da mahaifanka e duk abin da suke da bukata in ka da hali ko gurin hali kai musu kuma ai malam abun wallahi mahaifa na da dadi a rayuwa baka gane uba ko uwa na da dadi sai an waye gari baka da su a duniyar nan wani abun ya taso maka ka rasa wanda sai tsaya maka a rayuwa din ba Allah ba malam ku fa aure zakai akwai dadi a ce babanka ne fa ya kai sadakin fa shine yayi walancin aka daura maka wallahi alazim akwai dadi a ce yau gashi Allah ya baka karuwa Allah ya baka karuwa ga ba mahaifinka ya dauki dan kai yana masa addu'a malam wallahi ba karamar rahama bace wallahi alazim mutum bai gane dadin iyaye na rance da Allah sai so bar duniya wallahi alazim wacan kana buƙatar ka zauna a baka sharu a koki darasin ta duniya bai ba ba mai tsora ka akansa sai mahaifanka wallahi darasin rayuwa baka tarihin abin da ya wakana ta mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza Allah ya gafarta mu iyayen mu Allah ya gafarta musu hukukul walidai ba karamin musiba bace kaga duk wanda Allah ya bar sai bar wasa iyayensa a raye wallahi alazim Allah ya maka wata hanya ta shiga aljanna sai in ka kiya wallahi alazim Allah ya maka hanya ta shiga aljanna sai in ka ki yace wa kana mutaki amma aiki yana ya kasance a gijirce yana gijirce fajalasa sai ya tashi zaune lokacin da yake wa'ancan maganganun guda biyu yana gijirce yake yin su da yazo zai fadi na uku fajalasa sai ya tashi zaune fa kala sai ce ala ku saurara wa qawlu zur da shaida fadar zur abinda ba a yi gaban ka ce an yi abinda ba a yi ba a gaban ka ce wannan abin an yi sa wa sha'alatu zur kuma tsayawa ka ba da shaida zur fama zala yukarriruha ma'aiki bai gushe yana neme ta wa'annan abaren guda biyu ba abin fadan abin da baka gani ba da kuma shaida akan abin da ba a yi tare da kai ba hatta qulna laitahu sakata har sai muka ce ina ma ma'aikin Allah ya yi shiru saboda munin abu munin abu daga duk abin da ba a yi tare da kai ba to wallahi ka shaida ka da irin karsasa shi yasa annabi Allah ya ce inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha Allah yana son abu guda uku kuma Allah ya kiyamace abu guda uku daga cikin abin da Allah yake so daga cikin abin da Allah ya kiyamata jama'a Allah ya kiyamaci anci abinda kila wa kala abinda ba a yi tare da kai ba ka ce ai an ce kaza ka sa akwai da dukkan ta ai an ce kaza ai an wuce in aka tarna ya zaka ce waye ce wa za ka iya kawo da ya ce duk abinda baka da sinadin sa raba kanka da shi saboda sai a waye gari kana tunanin kai sallah kai azumi kuma sai a waye gari wannan abu sai kai kautar jahannama wallahi saboda fadar zurce shaidar zurce Allah ya kare mu hadisin malai suka ce yana karantar da mu darussa kamar haka darasin farin cewa ai zunubai kashi biyu ne zunubi kashi biyu ne akwai alkabahir kuma akwai as-sagha'ir akwai manyan zunubai kuma akwai kananan zunubai su kananan zunubai imani ka ba za ka iya gushe musu ba ba za ka iya gushewa kananan zunubai ba ni Allah ya ce allazina yashtaribuna al-kaba'ir la 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 subhanallah illa al-lamam al-lamam na ay as-sagha'ir sai kananan akwai abin da kananan ne na zunubi ne wanda mutum ba zai iya gushe masa ba abin da ba a so shi ne irtikabul kaba'ir mutum ne manyan zunuban Allah da ka sake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum in kuka nisanci manya manyan abin da Allah ya hada ku in kananan Allah zai gafarta muku ashe zaka yi kananan zunubi ba ko wanda ya sai ce fa shi bai zunubi ba babu shi sai annabawan Allah ba su mai da mala'ikun Allah amma ni da kai muna zunubi sai sa aka sunnanta muna ma mu yawaita bi yawaita istighfari da haka babban zunubi dai ba kamar shirka da Allah kuma shirka da Allah karati ne mai girman gaske laihi nabi kuma shine huququl walidai sa'a mahaifa shi yasa Allah ya hada haƙƙinsa da haƙƙin iyaye a aya guda وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ان اشكر لي ولوالديك الي المصير duka wannan abubuwan suna bayani akan haƙƙin iyaye sai abu na uku shine shaidar zur abinda duk ba a ita da kai ba to kaga kuskure ka ba da labarin sa jama'a hadisi na gaba hadisi na 372 annabi Abbas radiyallahu anhu anhuma anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yarda yace ma'aikin Allah na cewa law yu'tan nasu bi da'awahum da duk abinda mutun yayi kirarin cewa na sani ana bashi ladda'a nasu dima'a rijalin wa amwalahum ladda'a nasu dima'a rijalin wa amwalahum da mutane sun dinga kirarin dukiyar mutane da kuma jinin su da duk abin da mutum yace nashi ne doka ake a bashi to da wani yazo yace ka kashe min dan uwa da ka kashe kaza ai kenan ko duk wanda ya kashe annan nafsa min nafsi duk wanda ya kashe kashe yake da duk in ka faɗi magana kawai za a yarda da ka faɗa kawai yarda ake yi to da wani zai so yace ni wani ya kashe min dan uwana kawai mutum bai maka sai kai bai shirka ce ai ya maka za sai a zo a zartar da hukunci a kansa da kuma sai ka zaka ce a'a ka ba wani rancen jika ₹500 kun baka bashi ba sai a doka a baka to da ana yin haka dan da cewa duk abin da ka zo cewa da shi na magana ana yarda to da haka ta faru cikin mutane inji manzon Allah sai ce walakin lil yaminu ala al mutta'i alayhi al-yaminu al-mudda'a alayhi sai dai ta rantsuwa tana akan wanda yayi wanda aka yi kirarin abun akan sa ma'ana idan muka je gaban alkali ni nace wannan abun nawa ne sai kace ba nawa bane to ni abun da zani zan kashe da ni kai kuma zaka rantse ni akan cewa ba nawa bane mun fahimta wa ke rantsuwa tsakanin mutum guda daga ce alkali wanda yake musu akan abun kai ne ka sai moto sai wani ya ga sai kawai yace zaka ni nashi ne sai aka ta jin da me yi ko gida alkali sai a ni ga takardu da sai shi in babu takardu shi sai ya rantse da Allah akan cewa na sani kai ba za ka yi rantsuwa ba illa kai a zaka sheda ne kawai ina ba ta mu fahimta to in kuma ya rantse in mutum shi wancan ya ki yarda shi bai ka dalilai ba sai wancan ya rantse to za a bashi kayan ne in kuma ba haka bane to ya ci maka sautar jihada ba kawai kai ka gabura gaban Allah zai mai domin kayan ka ina fatan mu fahimci karatun mu kara gaba saboda ina son akwai da nake bukatar mu kai cikin babin mun kai karshen babin kitabul qada sai kitabul at'ima babin da yake bayani akan abinci kusan musulunci ko misali ta da abinci da ya kamata ka ci ya kamata a ci abincin ya ake zaman cin abincin duka musulunci yayi bayanin sa shi asali a cikin harakar abinci duk wani abinci na duniya halal ne in ba musulunci ya fito ci haramun bane to zamu zo mu ji wani irin abinci ne aka hana ci wani abuwa ne bai kamata ka ci ba kuma wanne ne aka halitta maka yanzu misali da zan tambaye ku cin naman doki wallahi da kake magana cin naman doki ya halitta ko ya haranta Dida mun taba kawo mas'alar anan ko mun taba kawo mas'alar anan zamu zo mu gani hadisi zamu zo mu karanta hadisi shin ya halitta ko bai haranta ba to kuma in ya halitta me yasa ba a ciyar su in kuma ya haranta to kidan in ba a cin kidan ya haranta ne ko ya yi ai Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu daga Nu'man dan Bashir Allah ya kara masa yarda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da cewa wa ashara wa fi riwayatin wa ahwa Nu'man bi isba'ihi ila udhnihi sai ya nuni zuwa ga da kunnansa haje haka yace innal halala bayyinun tabbas halal a bayyana take ita halal a bayyana take hukuncin hukunci duk abin da yake halal abu ne wanda bai buƙatar dogon karatu kowa ya san sa wa innal harama bayyin kuma duk abin da yake haramun shi ma an bayyana da shi wa bainahuma a tsakanin halal da haram umurul mushtabihat akwai wasu ababe masu rikitarwa masu rudarwa la ya'lamuhunna kathiru minan nasi mabiya yau mutane ba su san su ba faman ittaqa shubuhat duk wanda ya taka tsantsar akan abun da yake shubuha faqad istabara li dinihi wa 'iddihi to ya kubutar da addinin sa da kuma mutuncin sa wa man waqa fi shubuhat kuma duk wanda ya abuka a cikin shubuha waqa fi al-harami ya abuka cikin abun da yake haram karra'i yar'al ghab yar'a haula al-hima kamar makiyayi ne yake kiyo a kewayen gona yushika an yarta'a fiha yana tsoron dabbar ta shiga cikin gonar ta yi kiyo kila ina da hoba nan yanzu ba dai nan yanzu ba sa kunya wani sa dabba cikin abin ga ku yi hakuri ba ka bani yanzu kullun cikin rikici ake hila ne sun sabu abin nan ba su ake bancin ba makiyayin da yake san ka'idar kiyo to yake kiyo a kewayen gona da dabbobi yana tsoron dabbar ta ketara ta ci wannan abincin ala sai ce ku saurara wa inna li kulli malikin hima kowane mai mulki ya da iyakar karshen haddin mulkin sa iya inda yake mulki ala ku saurara wa inna hima Allah maharimu iyakar Allah shine abin da Allah ya haranta kakka zo ma abin da Allah ya haranta ala yace ku saurara wa inna fil jasadi mudgha a cikin jiki akwai ta tsoka idza salahat idan tsokar ta gyaru salahal jasdu kulluhu jiki gaba ɗaya ya gyaru wa idza fasadat idan kuma ta bace fasadal jasdu kulluhu dukkanin jiki ya lalace ala wahiyal qalb kusurara wannan tace zuciya wannan hadisi jama'a cikin usul shi ma na shari'ar musulunci cewa An-Nu'man dan Bashir ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi yana kantar da ababe kamar haka na farin musulunci yayi bayanin halal yanzu kaga duk cikin abinci an kebanci abin da aka haranta mana kusan abin da Allah ya halitta mana sun fi abin da Allah ya haranta mana yawa ko miya al-halal halal shine abin da in ka ci ma za abin da in ka sami shi za a baka lada haram kuma abin da in ka abuka wasu za a rubuta maka zunubi shine haram duk abin da in kai za a rubuta maka zunubi to haramun ne halal kuma duk abin da in kai za a rubuta maka lada bisa yin wannan abin halal ne yanzu in mutum ya ci abinci misali kaga kwanciyar aure da matar ka menene halal ne zaka in kai za a baka lada kwanciyar aure da matar da bata ka menene haramun ne in kai za a baka zunubi wannan karatu akwai wanda bai san shi ba ka ce kai kasuwanci ka siya mu kuɗi ka ci abinci halal ne za a baka lada ka ce ka yo sata ka ci abinci zunubi ne za a rubuta maka zunubi akwai wanda bai san karatun ba innal halala bayyin wa innal harama bayyinun sai dai ce amma wa bainahuma umurun mushtabihat tsakanin halal da haram akwai abu da suna rikitar da mutane shi an kasa gano wannan halal ne ko haram ne to irin wannan arrasikhuna fil ilm suke yin mutane bayani sai a tambaye malamai sai ce to duk wanda yayi takatsantsar ka gano wanda shubha ne shubha so ka disance shi to ka tsira da mutunci ka da addinin ka ana so mu gano ashe mutunci abu ne da ake kula da shi wallahi kad ka yarda wani sakare maka wasa da mutuncin ka kuma in kana son a kiyaye mutuncin ka kai ka kiyaye mutuncin kanka da kanka ba za a taba kimanta ka ba a rayuwa mutukar baka kimanta kanka ba in kana son a kimanta ka ka kimanta kanka ina fata mun fata ko duk me son a kimanta sa to ya kimanta kansa so tare muke banzar da kawuna mu sai a banzartar da mu amma in ka rike darajar kanka da mutuncin kanka to wallahi azil karimin tsaro yayi kadan ya ga maka magana malam rike mutuncin kanka ina fata mun fahimta sannan kuma ka kiyaye addini kun ga wannan ma'auni ne masu girma a cikin al'umma mutuncin mutum da addinin mutum kuma za a zo wani lokaci fa jama'a hadisin yana bani tsoro duk na zo karanta sa cewa za a wayi gari wata rana cikin masallata za a taru a cikin masallaci ana sallah annabin Allah ya ce wallahi fa laysa fihim muslim ba muslimi a cikin su za a wayi gari wata rana a zo a cikin masallaci ana sallah amma cikin masallaci annabi ya ce ba mu ba muslimi a ciki an yi wasar addini kenan ko to ko mu kiyaye addinin mu sai ce kuma duk wanda ya abuka ma shubha abinda bai bayyana ba sai mutum ya abuka wa shubha misali kai ne ka ga kuɗi banki a jiya bayan wani lokaci da ka je ka kai jika 500 sai ka tarar akwantin ka jika 600 misali jika 100 ina ka same shi kaga an juya kuɗin ne aka yi kasuwanci aka sa maka naka kasar a ciki me matsayin su a musulunci riba ba shakka riba ko kwankwanto babu riba ce e ba kwankwanto ba wata gyara riba ce riba to sai ka ji tsoron amso kuɗin to kai kana shakku to wannan kuɗin yanzu in ciro duka jika 600 ko kuma in cire adadin kuɗin ka jika 500 kai a karne kinka jika 500 ne akwai cikin kuma yanzu a cikin kwant an ci maka jika 600 to sai ka cire jika ka 500 ka baro jika 100 sai ka tambaye malamai to malam aka maka laga abin da ya faru to yanzu wannan kuɗin ya zan yi da su to in kai ka istabarata addini ka wayar duka ka kubutar da addinin ka da mutuncin ka to yanzu shi malami zai ce maka yanzu baro su za ka yi ko kuma an zuwa za ka yi ka san suwa sha'anin kuɗi innal insana li hubbil khairi la shadid kana iya ka amsu wata zuciyar ta cewa balle su kai miliyuka eh tana ita cewa ka wannan kuɗin ga ya zaka yi zaka amsu ne ko zaka basu cikin kwatikin in ga wasu kai arsu to irin wannan abin da ai fatawul mu'asira suka ce zaka karbo kuɗi amma kad ka kuskura ka ci dala a cikin su sai ka je kai wani aikin alkhairi amma ladan ka baka da lada dan ba kudin halal bane to me yasa zaka amsu saboda in ka bar su ka kara akan sabon Allah kuma to kuma wanda ya san zuciya ta in ta karbo ba sha iya hakuri a kai to wallahi bar shi shine alkhairi eh bar shi shine shi kaga nan ne abinda ake istabara'atan lidinika wa irdika in mutum kuma ya abu ko ya amso ya ci to ya ci haramun kuma waqa'a fil harami to kuma Allah na da iyaka iyakar Allah shine a alkiyayi dokar Allah subhanahu wa ta'ala mu kwana akan hadisi wanda zamu tashi a sati ne dawwa akan halaccin cin naman zomo ga sahabbai sun tafi rotar zomo jama'a eh ga kuma zamu zo maga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya share wani lokaci na kwanaki suna cin fara okay hadisi ne ga sunan kuma ga abin da irin abin da aka hana da kuma hadisi wanda yake bayanin cewa an ci zamanin annabi an ci doki sannan kuma an hana cin naman jaki amma zakin daji kin ana ci zakin gida ba shi kuma haramun ne cin sa wa bi hadal qadri kifaya wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah sai man tayi barkayin eh eh kuma kawai ya fara